Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 7 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Alhamis din nan yayi watsi da yadda wasu kasashe ke kincika bukatar Ukraine na neman makamai saboda fargabar shiga rikici da Russia. A yau Alhamis ne ake sa ran majalisar dattawan Amurka za ta kada kuri'a dan amincewa da zaben Ketanji Brown Jackson a matsayin wacce za ta zama mai shari'a kotun kolin kasar. Shugaban kasar Yemen ya mika ragamar mulkin kasar tare da dorawa kwamitin shugaban kasa alhakin jagorancin kasar.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan bindiga sun hallaka mutane 7 a yankin Bakundi dake karamar hukumar Bali sun kuma tarwatsa mazauna wani kauye a jihar Taraba. Ga abinda Galadiman Bakundi ke cewa
mukan kasan dali ko ganin masifa irin wannan karum ɗan ta'adda sun zo garwa sun kashe mutane 5 sun sace mutane 2 da babura bamu gama alhinin ba jiya kuma suka shigo mana garin Baba Juli nan kuma suka dauki mutane 7 suka kashe mutum daya.
To muna tafa da ƙarin bayani a jamhuriyar Niger kuwa za ku ji cewa wasu ƴan siyasa da jami'an fafutuka sun fara kiraye-kirayen ganin an dakatar da abin da suka kira facaka da kudaden jama'a da ake yi a gwamnatin kasar. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Alhamis din nan yayi watsi da yadda wasu kasashe ke kincika bukatar Ukraine na neman makamai saboda fargabar shiga rikici da Russia. Yana mai cewa ta hanyar baiwa Ukraine abin da take bukata, ƴan kasar ta Ukraine din za su yi yaki da kansu ba sai wani ya musu ba. Ina ga akwai adalci a bukatar da Ukraine ta mika, ku ba mu makamai mu kuma mu sarraukar da rayukanmu. Hakan zai sa a kawo ƙarshen yakin a Ukraine, Kuleba ya ce. Ministan harkokin wajen yayi waɗannan kalamai ne a Brussels tare da Sakatare General na NATO General Jens Stoltenberg gabanin taro da ministocin harkokin wajen NATO za su yi, inda Stoltenberg ya ce abokan ƙawance za su magance buƙatar Ukraine ta nema a sama mata matakan tsare sararin samaniyar ƙasar da makamai masu linzami da kuma sauran tallafi. Kuleba ya kuma yi maraba da sabbin takunkumar da Turai ta karkabawa Russia, amma ya yi kira da ƙarin ɗaukar mataki da ya hada da cikakken takunkumi kan mai da iskar gas, toshe dukkanin bankunan Russia daga tsarin banki na SWIFT da kuma rufe tasoshin jiragen ruwa da kayayyaki na Russia. A yau Alhamis ne ake sa ran majalisar dattawan Amurka za ta kada kuri'a dan amincewa da zaben Ketanji Brown Jackson a matsayin wacce za ta zama mai shari'a a kotun kolin kasar. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Chuck Schumer ya faɗa da yammacin Laraba cewa majalisar za ta gudanar da zaben ƙarshe da yammacin yau Alhamis. ƴan Democrat na da rinjaye da zai iya kai su ga gaci a majalisar ta dattawa mai membobi 109 daidai, inda uku daga cikin ƴan Republican wato Senator Susan Collins, Lisa Murkowski da Mitch Romney duk suka ce za su zaɓi Jackson idan aka zo kada kuri'a. ƴar shekara 51 Jackson, wacce mai shari'a ce a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya, za ta zama mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin Amurka, wacce har ila yau ita ce baƙar fata ta uku a tarihin kotun. Shugaban ƙasar Yemen ya mika ragamar mulkin ƙasar tare da ɗorawa kwamitin shugaban ƙasa alhakin jagorancin ƙasar tare da tafiyar da ragamar tattaunawa kan yadda za a shawo kan rikicin da ake yi da ƴan tawayen Houthi. sanarwar da kamfanin dillancin labaran kasar wato Saba ya fitar da safiyar Alhamis ta ce Rashid Al-Alimi mai ba hadi shawara kuma tsohon ministan cikin gida shi zai jagoranci majalisar da ta hada mambobi 7 Hadi ya kuma mika ikon mataimakin shugaban kasa ga majalisar sannan ya kafa wani kwamiti mai mambobi 50 domin ba majalisar shawara kan samar da zaman lafiya. Yan Hufi sun kwace babban birnin kasar a shekarar 2014 inda suka tilasta Hadi zuwa gudun hijira a Saudiya. A farkon shekarar 2015 ne Saudiya ta kaddamar da kawancin soji masu goyon bayan Hadi.
Madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu jami'an yan sanda sun tabbatar da wani hari da yan bindiga suka kai a yankin Bakundi dake karamar hukumar Bali a jihar Taraba inda suka kashe mutane 7 suka kuma tarwatsa mazauna ƙauyen Dali duk a jihar lamarin da yasa yanzu haka yankin ya koma tamkar kufai wakilin muryar Amerika Lado Salis Muhammad Garba ya aika mana da wannan rahoton
Wannan matsalar rashin tsaron da ya dade yana cin al'ummar Najeriya tuwa ƙwarya inda ƴan bindiga suke cin karen su babu baka wasu jihohi dake arewacin Najeriya da ma wasu yankunan Najeriya gabaki daya inda mai sauraro ba zai mance ba ƴan bindiga sun sa bom a cikin jirgin ƙasa da take zirga-zirga tsakanin Kaduna zuwa Abuja lamarin da ya faru a baya-bayan nan ma shine a jihar Taraba inda ƴan bindiga suka kai hari a wani yanki na Bakundi dake karamar hukumar Bali a jihar Taraban suka koyi nasarar kashe mutane 7 daga bisani kuwa suka sake zuwa suka tarwatsa wani kauye mai suna Dali a jihar Taraban bayan sun kammala waɗannan kashe-kashen suka koma al'umman wannan yanki kuwa suka dauki gawawwaki suka je suka yi jana'izar su an dawo ana zaune domin karɓar ta'aziyya ƴan bindigan kuwa suka sake dawowa suka yi ta harbe-harbe tare da tarwatsa yankin gabaki daya a wannan sanadiyar harbe-harben kuwa suka kashe mutum guda suka ko arce da mutane 7 Alhaji Yusuf Liman dake zama galadimar Bakundi kuma hakimin Dali shine dai ya shaida mana yadda lamarin ya auku
mu kan kasan dale hoto ganin masifa irin wannan karum ɗan ta'adda sun zo garwa sun kashe mutane 5 sun sace mutane 2 da babura bamu gama alhinin ba jiya kuma suka shigo mana garin Babajuri nan kuma suka dauki mutane 7 suka kashe mutum daya dab da za a shawo magariba ana fama za a shawo suka zo ba abin da aka yi da su saboda sun zo da yawa sun zo da makamai sun zo da babura sannan gari ya waye yau an jan binni shi ma mashi a makabarta an dawo ana karban gaisuwa suka sake dawo kuma garin Babajuri suka tarwata garin gabaki daya yanzu mata sun gudu ya sun gudu ba kowa bai san inda yake ba har zuwa yanzu nake baka labarin nan ba a san inda jama'a mu suke ba
DSP Usman Abdullahi shine dai kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban na koyi masa tambaya kan cewar ko suna sane da aukuwar lamarin
lalle an samu aukuwar wannan al'amari na ganin cewa an shagaltu ga mu da baci suka shigo wannan gari suka auka musu da harbe-harbe inda aka kashe mutum guda a take sannan kuma suka tafi suka auka gaba da mutane guda 7 ita hukumar yan sandan jihar Taraba wadda take da jami'an a gurin Bali da kuma kewaye sun kai dauki kuma an yi kokari dai ganin cewa abun bai kai haka muni ba duk da dai shi rayuwa ko da na mutum guda ne yasa wanta ba shi da dadi
ko akwai wani yunkuri da gwamnatin jihar Taraban take yi domin ganin ta kawo karshen matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar Alhaji Alhassan Hamman Gasol dake zama commissioner riko na ma'aikatan yada labarai na jihar Taraban shi kuwa ce waye
mai gina gwamnatin jihar Taraba yayin zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato shugabannin jami'an tsaro na ga cewa an zafi wa nan mutane duk inda suke a bisu ba wai a jira su ba a bisu duk inda suke a zafilo su a nemo su a yi magani su don zaman lafiya
wannan dai matsalar rashin tsaro a jihar Taraban ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraban towa ƙwarya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Madalla a gaida Lado Salisu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Sauke wutar lantarki na tsawon lokaci da hauhawar farashin man fetur a Myanmar na jefa mutane cikin mawuyacin hali a birane da kuma karuwar rashin tabbas ga harkokin kasuwancin kasar kamar yadda hirarrakin da aka yi da al'ummar yankin Yangon da sauran yankunan kasar suka nuna. A ƙarshen watan Disamba aka fara ɗauke wutar lantarki a lokaci-lokaci sai kuma a watan Janairu matsalar ta yi ƙamari. Gwamnatin sojin da ke mulkar kasar da ita ce za a ci gaba da fuskantar wannan matsala har zuwa watan Mayun bana.
Dalilan da gwamnati ta baya sun hada da karin farashin albarkatun iskar gas da ake amfani da ita wajen sarrafa tasoshin wutar lantarki, matsalar ayyukan kulawa da kuma harare da ƴan adawa suke kaiwa kan turakan sadarwa a jihar Kaya. Kamfanin Total Energies na Faransa da Chevron na Amurka a farkon shekarar nan suka sanar cewa za su janye daga filin Yadana, suna masu nuni da juyin mulki da ake yi a bara. Daukewar wutar lantarki ta zama babban jidali ga mutanen da ke fama da cutar COVID-19 da kuma mummunan tasirin da juyin mulkin ya haifar. Dubban 'yan kasar Sudan na gudanar da zanga-zangar nuna adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba da ya jefa kasar cikin rudani da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Wannan yunkuri na bayan wani mataki ne na nuna matsin lamba ga janar-janar da ke kan mulki don su sauka, wanda mamayarsu ta haddasa zanga-zanga a kullun akan titunan kasar, inda mutane ke kiran a kafa gwamnatin farar hula. Juyin mulki ya dakushe yunkurin mayar da kasar ta Sudan kan turbar tsarin demokuraɗiyya bayan shekaru 30 na mulkin Danniya da mayar da kasar saniyar ware ƙarƙashin shugabancin Umar al-Bashir. Kasar ta Sudan, wacce ke nahiyar Afirka, ta yi ta tangal-tangal a yunkurinta na kafa tsarin mulkin demokuraɗiyya tun bayan boren da al'ummar kasar ta yi, lamarin da ya sa sojoji suka kifar da al-Bashir da gwamnatinsa ta Islama a watan Afrilun 2019. A gaida Hanifa Kabir Isa ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wasu 'yan siyasa da jami'an fafutuka sun fara kiraye-kirayen ganin an dakatar da abin da suka kira facaka da kudaden jama'a bayan bullar wasu bayanai da ke nuna kakakin majalisar dokokin kasar Sani Umaru na da mashawarta akalla 1,000 waɗanda ke daukar albashi mai tsoka a kowane wata a yayin da kasar da jama'ar take cikin halin fatara da talauci. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mala Barma ya aika mana ƙarin bayani daga Yamai.
Tun a makonnin da suka gabata ne aka fara gunaguni akan abubuwan da ke faruwa a majalisar dokokin kasa game da yadda ake kashe kudaden majalisar bagatatan, inda kakakinta Sani Umaru ke da mashawarta kusan 1,000 waɗanda kowanne daga cikin su ke karɓar jika 302 na sefa a matsayin albashin wata. Shugaban jam'iyyar PJD Hakika Muhammad Hamisu Mumuni Kusa a kawancen jam'iyyar da ke mulkin Nijar ya fasa kwai.
Suna nada mutanen nan dan su shirya zabe na gaba. Akwai abin da suke cewa coordination, wanda kai in an dada ka tana zaka biya, to kai lissafi mutum 1,000 da wani abu, shi ya dauki wajen mutum 600 da wani abu, pendens suna da wani mutum 250 na mawuce haka, sauran duk sun amsa. Duk 'yan siyasa ko 'yan adawa an ba su, mutum guda ne cikin adawa da bai dauka ba shine ladancan nan. A ce mutum guda ya dauki mai ba shawara mutum 1,000, wani irin shawara da su ba shi.
Tuni dai 'yan rajin kare haƙƙin jama'a suka yi wannan al'amari ta ganin yadda abin ke faruwa a wani lokacin da asusun Baitul Malin Nishar ke fama da ƙarancin kuɗaɗe, yayin da talakawa suka zira wa gwamnati idanu game da matsalolin da ke addabar su. Mamba a haɗakar ƙungiyar fararen kula na FSCN Abdulhaji Idi ya yi tirda abin da ya kira almubazzaranci da kuɗaɗen jama'a.
Miliyar 3,600,000 sai dai a biya mutanen da basu aikin komi. An san akwai matsala a makaranta, akwai matsala a likita, akwai matsala a samun abinci. Sani Umar ya yi zama da tanja, ba mu tsammanin yana iya wanga abin ana iya amfani da shi, kawai ana biyan mutane basu komi.
Na nemi jin ta bakin mai magana da yawun kakakin majalisa wato Usaini Salatu akan wannan dambarwa, sai dai haƙa bata cimma ruwa ba domin wayarsa ba ta shiga har izuwa lokacin aika wannan rahoto. Yayin da ɗaya ɓangare na zanta da wani kakakin PNDS tarayya Alhashi Asmanu Muhammadu yana mai nisantar da jam'iyyarsa daga wannan badakala.
A biran koli na ƙasa ba ai wannan zance ba na cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta samu kashi kaza a majalisa na mashawarta. Wannan labari babu shi, na tabbatar maka da cewa haka nan ne. yanzu idan can aka yi shiyalla tsakanin shi shugaban majalisa da shugaban jam'iyyar Sindu tare da Dawa Ucin Gadi wannan kuma daban ne da in kamar lokacin ayi abun ya kai sai ayi amma yanzu ni a gani na ya kamata a bada dama bisa wannan shekara ɗaya biyu a gani kaka harkokin nan tsaro da matsalolin abincin nan za a magane su
a bisa tsarin dokokin Nijar majalisar dokokin ƙasa na da cikakken yanci da hurumin gudanar da kasafin kudaden ta na shekara wanda ake ganin sa a matsayin dalilin da yasa kakakin majalisar na fakewa da wannan damar ne wajen daukar mashawarta masu tarin yawa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su ji karin bayani akan cutar Apollo.
Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wayannan kwayoyin cuta viruses sukan yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda zaka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa kamar ta shan hannu gaisa da hannu da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutum yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yadu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu
to a likita wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa to a lokacin muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka hada ba wai irin kuka kalli juna haka ma za a iya kamuwa da cutar shin da gaske ne
dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba sai dai in akwai mu'amala ta kusanci shine zai jawo
to likita menene alamun cutar Apollo
alamun cutar Apollo na farko ido zai ja akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawa da zaran ya takalle abu da kake da haske ido zai fara hawaye so sune waɗannan dai mafi yawan da kuma kaikayin ido wani lokacin ido zai kaikayi shi ma so waɗannan dai sune a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko alamomi a ciwon Apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa
to likita musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu
yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayoyin cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci yafi afkuwa lokacin hunturu
to likita shin misali mutum yayi mu'amala da mai dauke da wannan cutar takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana
yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan lokuta ciwo ne da zai iya tafiya ko da baka yi komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shi ke haɓaka ciwon ya zamanto da 'yan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari su albasa din su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce ai wannan waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa da kuma kaikayin da ake mutum yake ji mafi yawa mutum ya dauko toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai sa idan shi ya share hawayen ko ya kaikaye idan wannan ka dauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idan ko kaikaye idan hannunka ka taba wani abu can ka zo ka saki sawa ido kai wannan abin da ka zo ka sa ka debo kwayoyin cuta ka saki karawa banda waɗanda dama idan yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta laushi saboda zaran garkuwar jiki mutum ya yi laushi waɗannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal apollo baya jawowa kwantsa sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske
to likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma ta kan dauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum
a cikin awa 24 zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu in ka kamu da in ka samu contact da kwayoyin cutan lalle mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki 5-7 komai zai washe amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'in su duk ya kamata mutum ya guji wannan
musamman ma da kai maganan cewa ita cutar apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi
eto a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda apollo rigakafin kawai shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar ido da kuma idan mai apollo ya kamu da wannan ciwo ma zai je asibiti ne maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba
musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a Najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo
yana da wahala mutum da ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan mu'amala yau mutum yana Bauchi misali gobe ka ji shi a Lagos gata ka ji shi a Yola so shi kada yana da apollo lokaci daya ya tafiya ya yada ta shine abin da yasa cikin karamin lokaci kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwo
to musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutum yayi ya kare kansa daga kamuwa da cutar
tsaftan hannu tsaftan fuska tsaftan ido shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba saboda kamar yanda nace misali kai shakin hannu kai musabaha da wani ko ka taba kofa da mai ciwon apollo ya taba idon shi taba kofa kana tabawa kai ma zaka kamu kuma da yake abu ne mai kaikayi ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma tabe-taben abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alama da ciwon apollo zai same shi
na'am to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi
idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su koda kana sa magani kai da kake da ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto dan maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba dan saboda su viruses din kaman yanda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su don su ce iya jawowa illa ga ainihin idon da kanshi sa'annan kamar su hawaye da yake jawowa da su jadin duk waɗannan akwai magungunan da zaka bada su waɗannan duk su tafi jawo amma kwayar cutar da take sa apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani magani da zaka bayar ka ce ka kashe wannan virus din
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya 20 namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan Hausa suka ce wai a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya
Madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sabon da farko a yau ya fito ne daga Faruku Mahe karamar hukumar Shagari a jihar Sokoto inda yake a gaskiya shugaban Ukraine ya kamata ka miƙa wuya hakan nan domin tsare rayuwar in kasar ka kan yadda Russia take yi muku ruwan wuta ba dare ba rana sai kuma sako na gaba daga Abubakar Lawan gidan dan maye Jargaba shi kuma cewa yayi maganar gaskiya ya kamata masu kudin Najeriya birni da kauye ku yi koyi da manyan attajiran Najeriya kuma su ali kudin bote da Dahir Mangal da Colonel Abdul Aziz Yar Adua gwamnan Yobe da AA Rano da Alhaji Babangida Jargaba ABG Kuntuwa Hajiya Maria Ummu Dangote wajen tallafawa talakawa da kayan abinci da za su ci cikin watan azumin Ramadana domin babu abin da talakawa suka fi so a taimaka musu da shi a yanzu haka irin abinci musamman in za ku yi koyi da AA Rano wajen tallafin abinci to talakawa ba za su sha wahalar azumin bana ba domin shi AA Rano duk ne mata a karamar hukumar sa idan wata azumi ya kamo yana ba sa buhunan shinkafa masara dawa gero fulawa taliya sukari da kudi naira 50,000 to kaga ko duk talakan da aka baiwa wannan tallafin kayan abinci to an yi masa katangan karfe tsakanin sa da yunwa da talauci
to lokaci yayi yanzu kuma da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan
Sheikh Professor Rashid Gani babban limamin masallacin Ibadar Rahman dake Sabuwar JRA a cikin garin Gombe
abin da ya shafi ciyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk wanda ya bani azumi abin bude baki to yana da kwatankwacin ladan wannan mai azumi ma'anar wannan shine da ni zan bada abinci ni nayi azumi na guda daya zaban ladan azumin mutum daya sai na bada abin kariyawa abin buɗe baki ga mutum biyu haka to yanzu ni na samu ladan mutum uku kenan ga nawa ga na mutum biyu to ashe mutum saboda hali da Allah ya bashi sai zai iya yin azumi guda daya a kullun kuma yana da azumin mutum 101 a kullun yana da azumin ladan azumin mutum 101 saboda arziki da Allah ya bashi wannan yake nuna cewa waɗanda Allah ya ba su arziki sai koyi da sahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka fahimci cewa arzikin da Allah ya ba su nasu sai aljanna ne ba wai kawai rayuwar duniya ta kare a nan ba na'am ka cira moriyar duniya wannan ba laifi bane amma babban abu shine abu na farko wa bi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka fara gina lahirar ka tukuna tunda shine idan zaka koma nan zaka koma zaman dindindin dindan kowa ya san cewa zaman da kake yi a nan na wucin gadi ne na lokaci kadan ne to saboda haka dole ne mu yi wannan saboda haka duk lokacin da ka ba mai azumi abinda zai bude baki da shi ka samu kwatankwacin ladan sa in na ce kuma abin bude baki abu ne da yake da fadi ba lallai sai ka yi shinkafa da kaza da me ban kana da halin wannan iya abinda ka iya ladan da zaka samu amma koda da bino ne koda kunu ne koda kosai ne kake iya yi ai kunu da kosai a gidanka kai bakin masallaci na mutum 10 su zo su sha wannan kai abin alheri kuma kai ma kana ana maka kyakkyawan zato ka samu nada
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a yau Alhamis din nan yayi watsi da yadda wasu kasashe ke kin cika bukatar Ukraine na neman makamai saboda fargabar shiga rikici da Russia yana mai cewa ta hanyar baiwa Ukraine abinda take bukata yan kasar sai Ukraine za su yi yakin da kansu ba sai sun nemi wani yayi musu ba
A yau Alhamis ne ake sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta kada kuri'a don amincewa da zaben Ketanji Brown Jackson a matsayin wacce za ta zama mai shari'a a kotun kolin kasar. Shugaban masu rinjaye na majalisar Dattijai Chuck Schumer ya faɗa da yammacin Laraba cewa majalisar za ta gudanar da zaben ƙarshe da yammacin yau Alhamis. Shugaban kasar Yemen ya nika ragamar mulkin kasar tare da dorawa kwamitin shugaban kasa alhakin jagorancin kasar tare da tafiyar da ragamar tattaunawa kan yadda za a shawo kan rikicin da ake yi da ƴan tawayen Houthi. To masu sauraro, anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabar Isa da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.